نعم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1446, kuma alhamdulillah da azumin farko na Ramadana a bakinmu. Muna roƙon Allah ta'ala shi amsa mana. Wannan kusan shi ne tafsiri namu na 10 a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, ba na 9 ba, na 10. A shekara 10 nan Allah ta'ala ya bamu ikon yin tafsiri a kowane shekara, hatta shekarar da aka yi COVID-19 an yi tafsirin, sai dai bamu tare jama'a. Daga ni sai mai jan baki sai masu recording, mu kadai ne haka muka zauna, ba zan da ce kaman mayu ba, don ba mayun ba ne. Haka mu kadai muke zuwa, wata ran ma ba ma kai mutum 10 gaba daya. Dukka masu harkar sauran duka sai a sallame su, daga an shirya kayan sai a yi recording sai a tashi a tafi. Wata ran mu yi a masallaci, wata ran mu yi a cikin office na makaranta. To, ala ayyi halin, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi daidai ɗinmu, kurakure namu Allah ta'ala ya yafe mana, ya sa mu a cikin bayin da Ƙur'ani zai cece su gobe ƙiyama. Iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu, ya kai Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Muna roƙon Allah ta'ala shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Gabanin fara karatu, ina aiki da wannan dama na yi congratulating ɗinmu da kuma ba mu glad tidings, wato yi mana bushara da zuwan wannan wata mai albarka. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance, kana yubashshiru ashabahu bi qudumi shahri Ramadan. Fiyayyen halitta yakan yi bushara ga sahabbansa, wato yana irin ba su irin glad tidings, wato taya su murna, da kuma irin ba su labari mai daɗi daga watan Ramadan da ya halatto. Kamar yadda hadisi yake cewa, ja'akum shaharun mubarakun, sai ya ce wannan wata mai albarka ɗin ya zo muku. yace wata ne da a cikin sa ake bude kofofin aljanna ake kulla kofofin wuta ake wasfidati shayatin ake daura shaydanu a cikin wannan wata din kuma sai manzon Allah yace dukkan wani wanda aka haramtawa alherin wannan wata to babu kokonto ya rasa alheri duk wanda aka haramta masa alherin ramadana to yayi asara fihi tuftahu abwabul janna wa tughlaq abwabun niran wa sufidat ash-shayatin faman hurima khair faqad hurim dukkan wanda aka haramta wa alherin watan to babu kokonto yayi asara ya shiga hukun sa wannan hadisi iya cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal hadisi na 7148 don haka sai ce duk wanda aka haramta masa alherin watan nan babu kokonto an haramta masa don haka ina mana bushara da isowan wata ramadan wata ne da yake yafi kowane wata a cikin watannin duniya daraja wata ne da Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani a cikin sa wata ne da a cikin sa akwai dare daya wanda yafi shekaru 83 da babu wannan dare a cikin sa wata ne da duk wanda ya azumce shi da neman lada da imani a wurin Allah an gafarta masa dukkan zanuban sa wata ne da wanda ya kiyamul layli a cikin sa da imani da neman lada dukkan zanuban sa Allah ta'ala ya gafarta masa wata ne a cikin sa wanda idan ka ciyar da mai azumi Allah yana baka ladan azuminka da kuma ladan azumin sa wata ne da a cikin sa a dukkan wuni da dare akwai sunaye da Allah yake sa a tara na jama'ar da da'an wuta ne yanzu an gafarta musu sun koma yan aljanna wata ne da a cikin wurin sa dukkan musulmin da ya addu'a yana da tabbacin Allah subhanahu wata'ala zai karba masa wannan ainihin addu'a da yayi wata ne da a cikin ibada da kake yi yawun bakinka dake hamami yafi ainihin turaren almiski kanshi a wurin Allah subhanahu wata'ala wata ne da a cikin sa ake daura dukkan shedanu wata ne da a cikin sa shiga aljanna yake da sauki wata ne da a cikin sa shiga wuta yake da wahala wanda kaga a cikin watan yana sabon Allah to shi ma aljani ne shedani ne a cikin mutane wani albarka da mutun yake nema a wannan wata Allah ta'ala ya tara shi ninkin baninki jama'a mun samu watan Ramadan na shekara 1446 da kuma da dafa shekara mai zuwa babu tabbas bana mun gani amma san fada akwai ƴan uwanmu da dama da mun a wannan wurin ba sa tare da mu har a cikin masallatuna ko danda muna karatu da su bara suna nan bana ba sa nan mu a cikin mu babu wanda ke da tabbacin shekara mai zuwa yana nan don haka mu yi kokari a cikin wata din mu kama bakin mu daga maganganun da bai dace ba hannayen mu daga sabon Allah idan mu daga kallon haramun mu shagalta da karatun Qur'ani da ciyarwa fi sabilillahi da yin qiyamul layli da taimakon mabukata gaida marayu ziyarar makabara taimako halartar wuraren tafsiri yin sallah a tsakiyar dare yin sallah a farkon dare ambaton Allah subhanahu da mafi girman addu'o'i da kuma azkar da ake yi da kaskantar da kai da kyautata zuciya da yin niyya na neman Allah ta'ala ya jikan mu ba dan halin mu ba ya mana baiwa da shiga gidan aljanna Allah Ramadan bare da su Allah ta'ala ya gafarta musu iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ƴan uwanmu da abokananmu da suka riga mu gidan gaskiya yayinmu da kannanmu duka Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya Allah ɗaya daga cikin manya-manyan dattawanmu mutanen kirki haza huwa manasibuhum wallahu hasibuhum wala nuzaki ala llahi ahada فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد الله إمام أهل السنة والجماعة باب لافية ينا فاما دا جنيا منا رقوان الله يباش لافية مساشة تنقدو إمنا الخيري الله يباو مال اللافية الله تعالى يدقى كافة دنسا كمي البركة زورية سا هكا نوعا دكتور كبير كبو داركتا جنرال أولنا سنتا شيما إيا فاما دا جنيا وتنيدي الله يباش لافية يساك فاما dubai ne Allahji baba kusa shi ma yana ta fama da jinya har yanzu Allah ta'ala ya ba wa ta jinya ko ta kuncin rayuwa ko wata bukata a wurin Allah muna roƙon dukkan bukatun mu Allah ta'ala ya biya mana kuma ya dora mu akan daidai yau shine darasi na farko a watan Ramadan hijira shekara ta 1446 a bara mun tsaya ta nawa bana kan aya ta nawa zamu tsata shi na farko a wata mun tsaya Ali Imran bara na am wannan kai kowa ma zai gane ne ayar na'am to bari wani ya fada a aya nawa aka tsaya bara inda aka tsaya na'am 141 ina kofantan haka sai dai in ka kada na'am wasu ƴan uwa sun ce mun tsaya aya ta 148 za mu tashi a kan ta 149 kenan a ran ma kai ne alkali yanzu tunda harkan qur'ani ne wannan gidanku ne haka ne sun dace kenan go za mu tashi a kan aya ta 149 mun tsaya a kan ta 148 haka ne go gabanin fara karatu na injiniya Ibrahim Sila da takaddu a wurin sa ina ga tambayoyi ne kuma da wuraren tafsiri akwai bukatar a karanta su a yau ko a bari sai an kara updating ko kana ga a karanta saboda biya ya ce a karanta wuraren tafsiri to wannan tafsiri da muke yi duk da lalisin ba a kammala compiling ba yanzu ake kokarin hada shi a wuraren da suka dauki na aka dauki dawoyin tafsiri ne ya kawo list an samu wurare guda 46 zuwa yau da za a fara in an samu kari kuma kamar yadda aka saba za a ci gaba da updating list din insha Allah ta'ala a tafsiri na Isa Ali Ibrahim Fantamiko 1446 da sponsors din na'am gaji ga arab ma zan saba baka ni dai na ce Isa Ali Ibrahim Bantani inda ka ce maji dadin daular Usmaniya so Allah shiga hatta zan kai dadi arab ma kai honorable ne yanzu ko ya arab ma dan taba ka ko barka kar a dan kyale ka ko kar a taba sai an samu gaba to shi kenan an samu gaba za mu taba a ramma mayan go mu dan daga masa kafa go tafsiri na guda tara a Kano ne Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa GMD Gerawa Group of Companies ya dauki na farko radio Kano AM 729KHZ daga 12 zuwa 1 na dare sai na biyu radio Kano FM 89.3 daga 12 zuwa 1 na dare shi ma sai na uku Freedom Radio Kano FM 99.5 daga 11 zuwa 12 na dare sai na Express Radio Kano FM 90.3 daga 10 hantsi sai na biyar Rahama Radio Kano FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare sai na shida Katsina State Radio AM 92.1 KHZ daga 2 zuwa 3 na rana sai na bakwai NTA Hausa Star Times daga 9 zuwa 10 na dare sai na takwas NTA Kano Star Times daga 11 zuwa 12 na dare sai na tara JTV Jigawa DSTV daga 10 zuwa karfe 11 na dare Allah ya biya shi da gidan aljanna sai na 10 zuwa 17 kuma Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyi na 10 akwai Eagle Radio Bauchi 93.6 daga 9 zuwa 10 na hantsi sai na 11 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6 zuwa 7 na yamma na 12 daga NTA Birnin Kebbi Channel 93 TV daga 11 zuwa 12 na dare sai na 13 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 6 zuwa 7 na yamma sai na 14 Virgin FM Abuja daga 10 zuwa 11 na hantsi daga 10 zuwa 11 na dare sai na 16 19 kuma Al-Walidain Charitable Foundation Gombe, wannan kuma mu'assasa ce da aka yi don mahaifi da mahaifiyata da suka rasu. Allah ya ji kansu, ya kai lada zuwa ga kabarinsu. Allah ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Na 18, Jewel Radio FM Gombe, daga 7 zuwa 8 na hantsi, sai na 19 Amana FM Radio Gombe, daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai na 20 zuwa 21, wanda ya dauki nauyi Architect Muhammad Dallaji, shi ma wannan amini ne kuma abokin karatu na ne undergraduate a jami'a. Ya dauki nauyin na Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare, da Unity FM Jos 93.3 daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai kuma na 22, Professor Muhammad Bello Abubakar, shi ma wannan abokin karatu ne. Ya dauki na 22 Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare, duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Allaji Habu Mu'azu, shi ma amini ne, ya dauki na 23 Progress Radio Gombe FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare, Allah ya biya da gidan aljanna. Sai Allaji Abdul Dola ya dauki nauyin na 24, shine Fombina FM Yola FM 101.5 daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai kuma Senator Ahmad Wadada Aliyu, sarkin yakin kefi, ya dauki nauyin na 25, wannan na tabbatar da aminin aramba ne na kusa. Ya dauki nauyi na Maloni FM 95.9 a kefi nasara waste daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai Allaji Shehu Abubakar ya dauki nauyin na 26, 27, 28, wannan yayanmu ne kuma amini ne, ya dauki nauyin NTA Bauchi Channel 9 daga 10 zuwa 11 na dare, NTA Kaduna Network Center daga 2 zuwa 3 na rana, sai NTA Gombe Channel 5 daga 10 zuwa 11 na dare. Sai kuma Allaji Inuwa Foundation Hadeja ya dauki na 29 zuwa na 35, Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya biya shi da gidan aljanna. Shi Allaji Inuwa Foundation, Allaji Inuwa din mamaci ne, ƴaƴansa suka yi wannan foundation din, uba yake gare mu, Allah ya ji kansa. Na 29 zuwa na 35 akwai Rahama TV Kano daga 7 zuwa 8 na dare, Jigawa Television na 30 daga 10 zuwa 11, Jigawa Television Dutse kenan daga 10 zuwa 11 na dare. Sai na 31 Freedom Radio Dutse FM 99.9 daga 3 zuwa 4 na yamma. Sai kuma na 32 Radio Jigawa Dutse AK 1026 daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Sawaba FM Radio Hadeja na 33 kenan daga 10 zuwa 11 na hantsi. Na 34 Muhasa FM Kano 92.3 daga 9 zuwa 10 na dare. Sai na 35 Fa'ida Radio FM 105.3 Malama Dori daga 9 zuwa 10 na dare, Allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda suke da gudumawa a ciki. Na 36-37 wani Alhaji Lawal Shehu Talhat ya dauki nauyi na 36, shine NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 shine na 37, Allaji Lawal Shehu Talhat, Allah ya biya da gidan aljanna, ya kara rufa asiri, ya jikan magabata. Sai Malam Sharif Foundation, wannan foundation din da masu kula da shi sun dauki dawai na 38-39. Okay, Malam Mala Sharif ko to aina san shi inda haka ne, shi ma wanmu ne kuma amini ne. Mala Sharif Foundation ya dauki nauyi na 38-39, BRTB Maiduguri TV Station Nitcomsat daga 4 zuwa 5 na yamma. Sai BRTB Radio FM daga 95.3 Maiduguri daga 9 zuwa 10 na dare, Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna. Sai kuma Alhaji Hassan Dan Madamin Madaki Foundation, sun dauki nauyin na 40 shine Rock Radio FM 92.3 daga Jalingo Taraba 12 zuwa karfe 1 na rana. Allah ya biya da gidan aljanna. Sai online media platforms akwai su, akwai Sunna TV official live streaming da za a rika yin sa a lokacin karatu, akwai shafin da ke bin sunana an rubuta shi a Professor Isa Alifantami live streaming, akwai a Facebook, akwai a YouTube, akwai a TikTok page. Masu yin hidima din duka da isar da sakonnin ga al'umma da kuma daukar lokacin su zo don su yi recording su isar, Allah ya biya su da gidan aljanna duka. Na 20 da na 40 da wannan na 41 zuwa okay na 43 akwai iMedia TV live streaming Facebook and YouTube page na iMedia, Allah ya biya da gidan aljanna. Akwai ICICE and Nur Masjid TV live streaming shima, Allah ya biya da gidan aljanna. Duka masu hidima akai ta kowane bangare, Allah ya biya da gidan aljanna. Na 46 marhaba, marhaba FM radio Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na yamma. Sai Alhaji Ahmad Adahama ya dauki nauyin Jalla Radio Kano FM 98.1 daga 12 da na dare zuwa karfe 1, shima amini ne aboki, Allah ya biya da gidan aljanna. So waɗannan su ne guda 46, an samu na 47 Citizen FM Abuja Radio shima live ne daily, shine na 47. Duk wanda suke da hidima ta wannan dabiya da dukiyarsu ko da ƙarfinsu ko da dabararsu ko da bada shawari don a isar da sako din, duka Allah ya musu tarayya a gidan aljanna da mu gaba daya. Aikin da muke Allah ya karba, inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Akwai tambayoyi ko? To sai ka tashi ka karanta ko, insha Allah ka tashi ka tsaya kowa ya ganka kai wa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam, a cikin taron nan akwai gwamnan Katsina wadda ya so mun so ya zo ya zauna kusa da malam, zai ce kullum yana so ya rinka zuwa kada kuma ya takura mutane, shi yasa yake so ya rinka zama a cikin gari, da haka malam ya yi hakuri ba sai ya zo.
Malam Dikko Umar Radda, muna maraba da zuwan ka, ai kai ba bako bane a nan. Bara a nan na faɗa cewa mun zauna da shi a jami'a lokacin undergraduate, a aji yana gabana, amma dai mun yi zamani ɗaya a makaranta, yana agric economics ina computer science. So don haka sabo ne ba da yanzu ba, maganar da nake a wannan da nake faɗa aƙalla shekara kamar 30 da suka wuce kenan nake magana. So ba za mu takura din ba, amma dai da ka zo kusa din insha Allahu ta'ala da yafir sai babu laifi, ba kuma kai kadai ba, hatta abokanan karatun mun ka bo, akwai wanda zaka daga ganin su a nan gaba, akwai na san Professor Suleiman Muhammad Chief Lecturer abokin karatun ka, da shi ma yana nan a nan wurin, suke bi sunna duka, dai zaka tuna suna nan da su ake karatun. So ala ayyi halin, ai tunda majalisin nawa ne, ai abokanai na da abokanan karatu na, dace su ma ayi mu a girmama su. So ko a wannan babin kada aka tsaya a nan wurin, dole koda bana nan sai an maka kara kamar yadda ake wa sauran kara, insha Allah ta'ala. Malam Dikko ka amince? To sai Allah ya kai mu gobe wa excellence, ya ce sai gobe, to babu takurawa, insha Allah kuma kullun ana maraba da zuwan ka, har ga Allah tun muna dalibai a jami'a muka yi darasin bulugul maram da nake a masallaci, karatun da shi ake tun a lokacin shekara 30 da suka wuce da shi ake, ba wai sai a yanzu ba, tun a lokacin haka ake karatun da shi. So ala ayyi halin, da haka ba wai a nan annur aka fara ba, daman tun tale tale ne, shi yasa mulkin sa a katsina muna ji namu ne, saboda in yi abun kirki namu ne, in yi kuskure namu ne. So ala ayi halin dai muna ga abubuwa na alkhairin kullum, ba dare babu rana, muna fatan Allah ya ci gaba da tallata masa da kuma tallafa masa da kuma yi masa jagoranci a cikin dukkan harkoki na mulki din. Allah ya sa ya zama hujja ne gare shi, ba hujja a kansa ba. Challenges na insecurity da muke fama da su a Katsina, Zamfara, Kaduna, Sokoto, Kebbi, Borno da makamantansu, Allah ya nuna mana ƙarshensu. Wanda suke tada kayar baya, Allah ya shirye su. Idan ba masu shiryewa ba ne, Allah ya takaita bala'in ya kare a kansu. Mu kuma Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu. jarrabawa na kuncin rayuwa da muke ciki a ƙasar nan, musamman a waɗannan kwanaki na Ramadana. Allah ya sauwaka wa kowa da kowa waɗanda suke da wadata a cikinmu, da shuwagabanni da ‘yan kasuwa da allazai da mawadata. Allah ya ba mu ikon taimakawa wanda bayi da shi, waɗanda za su taimaka Allah ya karɓa a matsayin ibada. Malam Ibrahim, sai a karanta tambaya ɗaya ko biyu, ko sai mu shiga karatu don kada mu cinye lokacin, ko?
Malam Kafin mu kusa kai tsaye ga tambayoyi, akwai lambar da muka ware don tambayoyin Ramadana kawai.
Kuma na annur.
Na annur.
Amma ba a hannuna take ba.
Kwamitin tambayoyi suke lura da wannan lambar, don haka in za ka rubuta tambaya za ka rubuta ne ta WhatsApp kawai, ka turo insha Allah kuyi tambayar da ma'ana, kuma ba a maimaita ta a shekaran da ya gabata ba, insha Allah za a karanta.
Ka ban dama an yi magana?
Na'am.
To ina zan yi aiki da daman na wayar da kan mutane. Sau da dama sukan ce a wai sun tura min sako a waya ban amsa musu ba. Na farko tukunna ina kake da tabbaci in kai sako waya ta ce? Ni dai layin da na san an yi rijista da sunana a duniya, sunana abinda nake tunawa kwaya ɗaya ne da duniya. Kuma MTN ne shi ne wanda aka yi da sunana, kuma ya fi shekara 15 a hannuna. Akwai wasu layuka da aka yi rijista da foundation. Akwai Alwalidain Charitable Foundation, akan laitayen akwai. Ni nake kula da foundation, amma ba ni ne mai number ba. A foundation na sunana akwai telephone numbers da ake samu ko a jikin laitayen ko wani abu, ba a hannuna yake ba. Office dinmu na consultancy services da ake yi, akwai telephone number, ba a hannuna suke ba. So sau da dama wani zai dauki telephone number akan ko laitayen ko wani ya bashi bai sani ba, sai ya dauka nawa ne. Wata ran kana iya yi wa ya zama ka kira haɗa ni da kai a wayar mu yi magana, wanda yake kusa ko ka kira ya ɗauka ya miƙo mini, ko kuma sanadi ya sa wayar tana kusa da ni a kira ban san na waye ban daga, yana iya yi wa. Amma asalin layina a duniya da aka yi rijista da sunana kwaya ɗaya ne. Mun fahimta da kyau? So da haka in ka samu wani layi, in dai ba ni na baka ba, to kar ka zarge ni akan ka kira ban dauka ba, don me yiwa ba ni nake rike ba. A layukan nan da na kira akwai wanda ban taba magana da shi ba ko sau ɗaya a duniya. Amma waɗanda suke rike da shi din, watakila wakilan mu ne akan foundation ko a office ko abin da ya kama da haka. So su kuma duk abin da suka gani in bai shafe abin da aka yi don shi ba su amsawa. In na foundation ne na Alwalidain, ka shigo abin da bai shafi foundation mu asasa ba, mai hada su da shi. In ofis ne na neman kuɗi, tunda mu ‘yan kasuwa ne, in suka ga abin da bai da alaƙa da wannan ya shafe su ne, bai shafe su. Da haka in kana nema ka neme ni kai tsaye, ka ce malam ban nan banka ka gani. Kuma duk da haka a mana uzuri, a waya na in na kunna waya lokaci za ka ga text sun shigo da yawa, duk ƙoƙarinka ba za ka iya reply ɗin su saboda yawansu. Amma dai ina da ɗabi’ar ko private number aka kira a layin da na san nawa ne na ba wa mutum, ko private number ne, ni ba na tariya ina ɗagawa. Dan wanda ya yaudare ka ne ka ɗauka shi a wai private number ne, mu private ɗin a wurin mun sai da za mu san waye ya kira. Kai ne a wurinka private. Amma duk inda ka ɓoye number a duniya ka kira, in ka faɗi abin da ya dace a gano ka, matuƙar ba cikin babarka ka koma muka maka kara ba, wallahi za mu tono ka. ‘Yan dagaji ne a ICT za su ce mu kan an kira mu da private mun shiga uku, a'a mu ba mu shiga ba, inda Allah ya tsaye da mu a nan muke. An gane wannan da kyau ko? So a yi haƙuri a kan telefon. Yanzu wani matsayi a daidai karatun da muke yana kira a waya, ina shigowa na ji waya tana ringin, sai na cire aljihu kuna kalo, sai na kashe ta. Zai yi ina karatu na amsa masa? Ba zai yi ba. So a rika kuma fahimta cewa mutane harkokin suna bambanta. A Ramadana muna da harkoki da yawa da muke, yanzu mun zo karatun nan gobe da safe ina da lecture insha Allah. Masu sha'awan bi online za su iya yi Fola Adeyola Ramadan series, zan yi lecture a wurin. Kuma baya ga haka akwai tarawihi, in an shiga nan gaba akwai tahajjud, bayan nan kuma akwai harkoki na office na neman abinci da makamantansu. So a yi haƙuri, yadda ake zuwa a nemi abinci, mu ma muna fita neman abinci. Mun gode wa Allah, kuma Allah yana ba mu. So ba kullum lokacin ne kawai aikinmu shi ne magana da waya ba. Akwai lokacin waya, akwai lokacin tafsiri, akwai lokacin tarawihi, akwai lokacin iyalai, akwai lokacin tilawar Qur'ani, akwai lokacin neman ɗa'ami.
Number wato ita ce wanda za a rubuto tambaya ta WhatsApp, zan karanta sau biyu ɗaya da wasu ɗaya da zuwa ne. 08951 2021 biyu shida.
Sifiri falarasci ne, babu takwas babu shi ne Hausa.
Sai 081-59-20-2126. Tambayoyi masu ma'ana, insha Allah za a karanta.
In an kamar ma'ana sai ku ke karantawa, aiko? Na'am.
Na'am, malam ya tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam. Yake cewa Allah ya gafarta wa iyayen malam da na alaramma. Kuma da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Yake cewa Allah ya saka wa malam da alaramma da alkhairi ya kuma haɗa mu a gidan aljanna gaba ɗaya. Yake cewa tambaya ta ita ce, ta yaya ake haɗa sahu a sallah malam? Domin abin da na lura a masallacin harami ba sa matsa kansu kamar yadda muke matsa kanmu a Najeriya. Har ya kasance wasu masallatan namu ba ka iya zaman sallah cikin natsuwa saboda matsin sahu a shan ruwa lafiya.
To, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Addu'a da mai tambaya yayi kamar yadda aka karanta ga iyayenmu da na'aranmu, Allah ya amsa mana jikan iyayenmu, Allah ta'ala ya gafarta musu, kuma iyayenku da suka rasu Allah ya gafarta musu rayayyu, kuma Allah ya raba ku da su lafiya. His Excellency abokin karatuna Malam Dikwara dan mahaifiyarsa ma babu lafiya, don Allah mu mata addu'a, Allah ya bata lafiya, mahaifiyarsa kuma uwa gare mu gaba daya, Allah ya bada lafiya, Allah ya sa jinya ya zama kafaran zunubai ne, Allah ya daga kafadunta, dukkan wani wanda iyaye ba lafiya su ma Allah ta'ala ya ba su lafiya. Tambayar da na fahimta shine akan hada sahu, ta yaya za a yi sahu? Sannan kuma a Saudiya ya ga ana buɗe sahu, ba a hada kafa, amma anan kuma ana yi har amma tsijuna gaba daya. Ibn Usaymin rahmatullahi alayhi a cikin mashhuri littafin sa na Asharful Mumti' ala Zadul Mustaqni, a volume na uku shafi na shida zuwa shafi na bakwai, yana cewa fa inna taswiyata suhu, lalle daidaita sahu wajibi ne, daidaita sahu wajibi ne, har yace fa innal jama'ata, lalle su mutane asimuna bitarkihi, idan ba su daidaita sahu ba a wurin Allah suna zama masu zunubi a sallah, idan suka yi sahu bai daidaita ba suna zama masu zunubi. In mun duba Sharhul Mumti' nasa mujalladi na uku shafi na shida zuwa na bakwai, fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Uthman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muqbil al-Uthaymin al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayh, yace haduwan sahu wajibi ne. Akwai takaici yadda mutum zai je aikin haji ko umra ko ziyara ya ga in ya hada sahu da mutane farare suna janya kafarsu, wani ma sai ka, in ba a yi sa'a ba sai ka muzanta marzato kamar yana kyamar ka ne. Bil hakika hada sahu da daidaituwansa wajibi ne. Ibn Usaymin rahimahullah kafa hujja na cewa wajibi ne da hadisai na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da yawa. Daga ciki akwai hadisi na Anas bin Malik radiyallahu anhu da manzon Allah tsira da aminci sabba daga yake cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah. Wannan hadisi ya zo a Bukhari a hadisi na 690, ya zo a Sahih Muslim a hadisi na 433, cewa ku daidaita sahu, domin daidaituwar sahu yana daga cikan sallah. Idan ba a daidaita sahu ba, to sallah bata cika ba. Idan muka duba a Muslim hadisi na wanda ma yake bayan wannan zai zama 432, cewa yi fala takhtalifu fa takhtalifu qulubukum, kar ku saba sahu don in ba ku daidaita kafafuwanku ba, to za a jarrabe ku da zukatanku ma za su saba. Shine sai kaga mutane a sahu ɗaya suna sallah amma alƙibla su ba ɗaya ba, zuciyarsu daban, wani na gaba da wane, wani na hasada da wane, wani na ƙiyayya da wane, abin da ya kai ya raba al'umma da wanda bai kai ba duka sai ya raba al'umma, abin da ya kai a yi musu da wanda bai kai ba sai a yi, sai al'umma ta tarwatse. Saboda me? Saboda idan masallata ba sa haɗa sahu yadda ya dace, wannan rabuwar sahun yana raba zukatansu. Shine irin halin da muke ciki yanzu a Najeriya da sauran ƙasashe. Kowane abu aka kawo sai kaga muna ta sabawa da juna ana bakakken maganganu ana cin mutuncin juna ana yi wa juna kazafi ko fatawa akai wani kana yana nada tarko yana jira daga an yi sai dirka akai ba haka aka koma ba menene alkhairin dake cikin wannan har ma saboda sabanin zukatan ne ba a tunanin wai akwai wani abu da za mu dauki matsaya ta mu dai a matsayin al'umma yau ko shugabanmu na musulman duk Najeriya ne shine mai alfarma Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar Desart yau idan yace aika zawo zai ce shi ba zai yi ba kuma mun amince shine shugaban musulmai a Najeriya amma ya fada wani zai musu saboda me saboda duk sharrin saba sahuna kawo wannan inda za mu rika daidaita saho wallahi allazi la ilaha illa huwa sunna gaskiya ne in mun saba saho zakatan za su saba in mun daidaita Allah zai takaita wannan sabanin zakatan sunnar Allah gaskiya ce so da haka mu tsaya mu tabbatar da duk inda za mu yi sallah an hada saho kuma saho ba karamar iyar yatsa ake hada ba duka kafar ake so ta rika haduwa sai dai wanda ke da uzuri na shekaru ko yarinta ko rashin lafiya ba zai iya ba wannan an ba shi uzuri ko a zaune sallah ba laifi bane ko a kwance sallah ba laifi bane shi yasa akan ba da uzuri ga wanda ba su iya yi har masallatai su zo da kujera su zauna su bi sallah kaga a wannan halin hada kafan yana da wahala amma matukar ba haka ba to wajibi ne mu yi kokari mu tabbatar da a duk inda za a yi sallah mun hada kafafuwan mu kuma daga farkon kafa zuwa karshe wannan zai taimaka sai ga kafadun mu su ma sun hadu wannan kuma zai taimaka sabani da gaba da kiyayya da hasada tsakanin al'umma sai ya ragu Allah ta'ala ya takaita waɗannan cututtuka a zukatanmu Allah ya hada zukatanmu akan gaskiya ya kuma nisantar da mu daga rarrabuwan zukata wallahu ta'ala a'lam amin na'am
malami tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
yace da fatan an fara azumi a Najeriya lafiya
amin
yace malami ina karatun PhD a South Korea kuma ba za mu fara azumi gobe ba za mu fara azumi yau ba sai gobe Sunday amma Saudi Arabia da Najeriya yau suka fara azumi to malam ina so na tafi wato Saudi Arabia Allah ta canje shi na Ramadan idan suka yi azumi 29 yaya azumi na zai kasance saboda ni 28 ne da kuma sallah na please malam a shawo lafiya Allah ya kiyaye malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan na fahimci tambayar sa daidai da injiniya ya karanta yanzu shine cewa yana South Korea ba su fara azumi yau asabar ba za su fara azumi lahadi gobe insha Allah ta'ala sha'ban kenan maybe ta cika 30 a wurin su amma kuma zai fara azumi a South Korea zai tafi umrah haji yayi sallah a can Saudi kuma sun riga sun fara azumi yau kamar yadda mu muka fara a Najeriya yaya azumin sa zai kasance yaya sallah za ta kasance ko aje amma wata tambaya mai kama da haka online ina ga daga Japan ne ina zato wannan daga Japan ne saboda kasashen can da dama ba su fara azumi irin South Korea, North Korea, Japan, Australia, New Zealand a wata riwaya ha da Malaysia ba su fara ba da masu suna can karshe ne ta gabar so da yawansu ba su fara ba ta waɗannan wuraren su Thailand duka akwai manyan fatawoyi da malamai suka yi duka dai ma'anar ɗaya ne akwai al-mawsu'a al-fiqhiyya a volume na 28 shafi na 73 da kuma lajnatud da'ima lil buhuth al ilmiya dake kasar Saudi Arabia su ma sun amsa fatawa din a volume na 10 a number shafi na 102 cewa zaka fara azumi ne da kasar da kake a can gobe kenan zaka tashi da azumi sannan kuma zaka yi sallah ne da ranar da Saudi Arabia za ta yi sallah azuminka shine irgen inda kake South Korea a yanzu don haka ba za ka fara asabar da Saudi ba za ka fara ranar lahadi ne da South Korea amma in ka je Saudi kuma to ran da za ka yi sallah ranar za ka yi sallah ba ran da South Korea za su yi sallah ba dogaro akan wanda suka ce dama matsala akan jinjirin wata an dade ana tambaya qur'ani ma yace yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kamar da yake baqara aya ta 189 cewa da ban tambaya akan wata qur'ani ma an yi ta tambaya yana sauka qur'ani ya amsa ke yan halitta ya amsa kuma so ka kafa hujja da hadisin Quraib na Ummul Fadl wanda yaje wajen Muawiya inda aka samu sabanin ganin wata tsakanin kuma kasar Siriya a wancan lokacin da kuma sun kafa hujja na cewa haka zaka yi azumi din da kuma yin sallah dogaro da hadisi na Bukhari dake cewa sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi hadisin yana cikin al-jami as-sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 1891 cewa ku fara azumi ranar da aka ganshi a ina a garin da kuke ku ajiye azumi ku yi sallah ranar da aka ganshi wani gari na garin da kuke so yana magana akan garin da kake ka rika bin ganin wannan gari din kuma shi yasa Qur'ani yake cewa fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wani bangaren aya ta 185 a Baqara wanda ya shaida to yayi a wannan lissafi kuma abinda zan kara shine zaka dauki azumi ran Lahadi daga South Korea ko duk kafar da kake amma sai kai sallah a Saudi ran da aka yi to kaddara kuma Saudi sun dauki kai ka dauki azumi ranar Lahadi Saudiya sun dauka asabar randa akai sallah a Saudiya sai zama kai azuminka 28 ne su kuma Saudiya sun yi 29 yayi zaka yi ran sallah malamai suka ce zaka ajiye wannan azumi kai sallah da su bayan kwanakin sallah sai ka rama azumi guda daya me dalili saboda a musulunci babu wata mai 28 days babu da wata mai kwana 28 a Gregorian akwai February wani lokaci 28 ne amma a musulunci babu a musulunci dukkan wata mafi kankantan kwanaki 29 mafi yawa 30 ba mu da wata mai 31 days a musulunci yin akwai mun fahimta da kyau to kaddara kuma South Korea a Saudiya da kaje can su suka yi 30 azumi 30 mafhum sai suka yi azumi 30 don haka kai ya zama nawa kai 29 to anan babu rama ko azumi dai akanka saboda akwai wata mai 29 days so tunda Saudiya sun ajiye a 30 days kai kuma ka riga ka yi 29 to anan ba sai ka rama da ba to kaddara kuma South Korea sun dauki azumi Juma'a inda kake Saudiya sai aka dauka Asabar sai kuma ka tafi Saudiya din sai zama da kaje Saudiya sai ya zama suran da suke azumi 29 kai 30 ne to dole ka kuma yi azumi 30 din koda ku su 29 ne in suka yi ajiye suka yi sallah a ranar 29 washe gari 1 ga Shawwal kai ma sai kai sallah da su to kaddara ba a ga wata ba sai wata ya cika kwana 30 a Saudiya kai kuma ranar azumin ka nawa ne 31 to ba za ka ajiye azumi sai ka yi 31 koda ka wuce ba za ka ajiye ba saboda me saboda hukuncin Saudiya ne yake aiki yanzu akan ko 31 ne sai ka yi shi a haka as long as suna azumin babu dama ka ce to ai mu a kasar mu an kammala a'a wancan hukuncin ne yake aiki akan ka mafhum tayyib kuma ɗaya ne da kaman shan ruwa in ka kula Saudiya suna riga mu shan ruwa kaman da awa biyu idan ka tashi akan jirgi a nan wurin a cikin jirgi sai ka dauki azumi kai suhur a Abuja sai jirgi tashi da kai karfe 10 na hantsi sai kai ka Saudiya sai ka isa kaman karfe 3 Najeriya a Saudiya karfe 5 ne to idan zaka sha ruwa ba zaka jira shan ruwan Najeriya ba zaka yi bude baki da kasar Saudi Arabia ne duk da za su riga Najeriya inda kai suhur din me shan ruwa yanzu hukuncin Saudi kuma haka ne in kana dawowa kai suhur a Saudiya sai ka taho Najeriya lokacin da ka iso Najeriya karfe 5 ne yamma ne a Saudiya 7 ne ne yamma an riga an sha ruwa to ba za ka sha ruwa da Saudiya ba za ka sha ruwa da me da Najeriya ne sai ka jira lokacin mu mafhum tayi wadannan su ne hukunce-hukuncen a dangane ina fata an fahimta da kyau to wallahu ta'ala alam aran ma yanzu sai mu dawo wurin ka an ce za mu tashi akan aya ta 149 a tafsiri na farko Baqara shekara ta 1446 insha Allah daga nan masallacin An-Nur Allah ya mana jagoranci ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama bismillah aran ma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladhina وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين آل عمران آية 149 الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دكوك إيماني إن تطيعوا الذين كفروا idan za ku yi biyayya zuwa ga jama'ar da suka kafirta yaruddukum za su mai da ku ala aqabikum akan dugadugunku ku koma ina fatan qalibu sai ku juya khasirina kuna masu asara kuna masu shiga uku Allah ya kare mu daga shiga uku manya-manyan malaman tafsirin qur'ani irin imam ibnu kafir alaihi rahmatullah a cikin tafsirin alqur'anul karim yayi magana akan cewa Allah ta'ala yana jan kunnan muminai ne akan rike waɗanda suka kafurce masa a matsayin su ne jama'ar da abinda suka fada ake musu biyayya akai sahabi ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace Allah ya saukar da wannan aya ne don ya ja kunnan musulmai muminai da suke yadda da munafukai har su raba su da addinin su don munafukai su ne jama'ar da ke bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsu sun boye kafirci ne a cike babban malamin tafsiri imam al-mufassirin abu ja'far muhammad bin jarir at-tabari rahmatullahi ta'ala yace Allah ta'ala ya saukar da ayar ne akan ainihin al-kafirun min al-yahudi wan-nasara wal-munafiqin don haka ta kulli hatta wadanda suke ahlul kitabi suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amince da musulmi ya zauna lafiya da wanda ba musulmi ba ya masa adalci ya rike amanarsa in bai da lafiya ya taimake shi in yana neman abinci ya bashi abincin da zai ci ƴaƴansa na neman kuɗin makarantar waye ko ne ko ya taimaka musu duk wannan ya halatta a musulunci ka taimaki wanda ba kai ba in kai shugaba ne wajibi ne ka masa adalci ka rike amanarsa kada ka zalunce shi amma wannan ko ba iya nufin cewa ka karbi addininsa ka bar naka bane Allah ya ba wa kowa dama ya rike addininsa kai ka rike addinin da ka yadda da shi amma kar ka kusuri da abun koyanka a rayuwa shine wanda bai yadda da addininka ba shine role model ɗinka ko shine mentor ka a yanzu yadda yasa kaya haka zaka saka yadda yake magana haka zaka yi yadda yake sha haka zaka sha yadda yake ci da hannun hagu haka zaka ci da hannun hagu yadda yake aski a kan haka zaka rika yi irin yadda matasan mu suke a yanzu ya zama role model ko mentors dinsu jama'ar da basu amince da kadaituwar Allah subhanahu wata'ala bane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan irin wannan halaye din ne Allah ta'ala yake jan hankalin mu matasan mu a yau akon da suke canja sunayen su wasu su koma sunan mawaka wasu ƴan rawa wasu sunayen ƴan kwallo wani yan sunansa Messi wani sunansa Ronaldo wani sunansa Neymar ba haka ake yi ba sunan ma ana canjawa wani kuma rigar ma tasu yake sawa in ya zo sahu sai ya ganshi a sahun sallah kuma a gabanka amma bayansa Messi ne a rigar in ka dago a ruku'i sai ka ga Messi kana rabbana wa lakal hamdu sai ya ga Messi a gabanka haka Allah ya jarabe mu da matasan mu don haka ya halatta mu zauna lafiya da kowa, mu taimaki kowa na abinci, na makaranta, na kyautata mu'amala, amma kar ka kuskura a raba ka da addininka. Duk duniya babu abin da ya kai addininka muhimmanci gare ka. Da Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku jama'ar da kuka yi imani, ya din nan ana ce harafin nida. Duk inda Qur'ani aka ce ya ayyuha ko ya ayyuhal ladina amanu ko kul ya ayyuhal kafirun, ya din ana nufin kaiwa na kallo nan ne, dawo da hankalinka nan, litanbih ne, harfin nida litanbih, wato harafin kira ne, amma ana so a nabbahar da kai, a tunatar da kai. Shi yasa Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ke cewa, duk inda mai imani yake karanta Qur'ani ko ake karantawa, sai ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku jama'ar da kuke imani, in dai da imanin gaskiya a zuciyarsa duk abin da yake bai daina, sai ya kai kunnensa wurin ya jime, yace imma khairun fatuma wa imma sharrun fatunha. Duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, in abinci kake ci zaka daga loma sai ka dan dakata, in magana kake sai ka ji ana karanta ka dan tsaya ka ji, dan wani da kai Allah yake magana, ko me kake dakata ka dan ji me Allah zai gaya maka. In ka san ayar ana tunatar da kai, in baka sani ba to ka ji sakon, in baka fahimta ba sai ka tambaya, naji an ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u, me ake nufi da wannan ne? Babu wani ya ayyuhal ladina amanu a Qur'ani face umurni ne ko hani ko umurni da hani, dukkan ya ayyuhal ladina amanu a Qur'ani haka suka zo su. Ya ayyuhal ladina amanu guda nawa ne a Qur'ani? Banda kai, na'am, guda, muna da guda 89 a Qur'ani, ya ayyuhal ladina amanu su 89 ne a Qur'ani. Shi yasa dukkanin su ka san su, na umurni ka bi, na hani ka hannu, don duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da kai yake yi, ko kuma ba fa Allah ba, ko sarkin garin ku ne, in dai kana da ladabi, yace maka ya Muhammadu da kansa, bai ce ba faje kira ka ba, sai juya yace ya Muhammad, ai wallahi zaka ji kin kana dan kana mai martaba, Allah ya taimaki mai martaba, ba haka bane? Yanzu duk yadda aran ba yake gwani a Qur'ani, kuma honorable mai girma mai daraja ta daya, idan yau sarkin zazzau yace aran ba gwani Abdullahi Abuzariya zaka yi, aje ga gare Allah ya taimaki mai martaba, ba haka ake ba? Ran sarki ya dade, ai haka ake yi ko? Ina nan yanzu mai alfarma sarki musulmi ya ce ya Isa me zan ce? Ran mai alfarma ya dade, ina zaune sarkin Gombe ya ce ya Isa me zan ce? Allah ya taimaki mai martaba. To ai ko a duniya muna girmama iyayenmu sarakuna, to bare fa wannan fa ba wai sarkin duniya bane, sarkin sarakuna ne Allah, kuma shi da kansa ya kira ka ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ko bai maka kira irin na ƴan tasha ba fa, bai ce ya kai garba ko ya kai dan ladi ba, sai ya ce ya ku jama'a masu imani, a duk wani title a wanda ya kai wannan babu shi. Ya ayyuhal ladina amanu su 89 ne a Qur'ani, guda 88 dukkanin su sun zo a farkon aya ne, kwaya ɗaya ce ta zo a tsakiyar aya, wacce ta zo a tsakiyar aya shine inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, rabin aya sai rabin ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, cikin Ahzab aya ta nawa? Aya ta 56, ita kadai ce a tsakiyar aya, bayan ita duk wata ya ayyuhal ladina amanu a farkon aya ne. Ina maka wasiya, in zaka iya karanta Qur'ani a Ramadana daga farko ka sauke, ka dauki littafi a gefe da alkalami, duk inda ka samu ya ayyuhal ladina amanu ka tsaya ka rubuta, na umurni shafin sa daban, na hani bangaren sa daban, wanda ta kulli umurni da hani shafin su daban, sai kai wa kanka hisabi yadda sayyidina Umar ibn al-Khattab ya faɗa cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Babban sahabi Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab, wanda idan shedan ya ganshi yana guduwa, yace ku yi wa kanku hisabi a duniya tun gabanin ku je lahira a muku. Duk wanda ke yi wa kansa hisabi a duniya yana auna inda ya dace ya gode wa Allah, inda ya kuskure ya gyara, yace in ya je lahira hisabi na masa sauki, kaman kai ne kai tsaraba daga Saudiya aikin haji, in kana masauki an ce jaka dai aka baka 40 kg sai ka nemo scale sai ka auna sai ka ga 38 kg ne ko ma ka ga 45 sai ka rage guda biyar din nan sai ka ba wani ko jaka sabar ta bai rike maka in ba haka ba ka duba abin da bai da muhimmanci sai ka cire amma idan ka ci ko jakar ka ka zo airport baka gwada ta a masauki ba a fargaba kake to shine hatsarin mu ta lahira ba mu auna aikin mu a duniya kana zuwa ka daura sai a ga 45 sai a ce sauke ka koma gefe ka rage gabanin ka kammala kowa ya auna an kulla gate jirgi ya tafi ya barka wato ko a duniya ka zo airport da jaka kuna da baka auna a masauki ba kana cikin tashin hankali balle mu je lahira mun shekara 40 ko 50 ko 60 ko 70 ko 80 ko 90 ka je wajen Allah baka taba yi wa kanka hisabi ba abu da aikin ka tun kana shekara 45 a duniya shekara 15 a duniya har shekara 90 shekara 175 kana aiki baka taba yi wa kanka hisabi ba ai ka san aiki ya jika a wurin so mu rika yi wa kanmu hisabi ka ware duk ya ayyuhal ladina amanu da Allah ka rika auna da aikin ka inda ka dace sai ka ce alhamdulillah inda ka ga baka bi to ka gyara in ka auna sai ka guda 89 nan nawa kake yi nawa ne baka yi sai ka dage kai ta gyarawa ƙarshen Ramadana ka zo ka duba nawa ka gyara a Ramadana musamman an daure shedanu yanzu to cikin sauki sai ka ga ka gyara su shekara mai zuwa ma sai ka sake maimaita ka gani in kana ci gaba umur biyayya na karuwa na hani kada lisanta sai ka gode wa Allah amma babu jarrabawan da wuce ka je gaba ga Allah ya ayyuhal ladina amanu 89 baka taba wani daina aikin ka ba sai ka je filin kiyama a saka scaling a ce to zuwa auna maka Allah shi samu wanye lafiya so sai mu dage da wannan Allah shi jikan iyayen mu da malaman mu don haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani in tuti'u kalmar in din nan shartiya ne tuti'u menene shine fi'il shart amma tunda fi'il shart ne labudda an yakuna majzuman aina aljazm jazmin shine goge nunun wa aina fa'iluhu wawun din ita ce fa'ila in tuti'u wawun din saboda yashin af'alul khamsa so wawu da ita ce a nan matsayin fa'ila din don haka in shartiyya ne tuti'u shine fi'ilu shart wa fa'iluhu shine wannan wawun alamatul jazmin sa kuma shine hazfin nun sannan kuma ina jawabu shart yaruddukum shi ma yaruddukum ne kaga shi ma nunin din aka goge a matsayin jazmin sa sannan fa'ilin sa kuma shi ma shine wawu don haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani in tuti'u in kun yi biyayya ga wa danne allazina kafaru wanda suka kafirce wa Allah wanda suka kafirce Allah musamman wanda kuke rayuwa da su wani bangare na al-yahudu wanda sara arama zaka yi bamu aya daya ko biyu a Qur'ani za su taimaka muku yin wannan afili misali ko da guda daya haka
ya ayyuhallazina amanu الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
جزاكم الله خيرا وانا شكين سورة آل عمران آية تدريكين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب كاجا فريقا من الذين أوتوا الكتاب سنة الذين كفروا wani bangare na waɗanda aka ba wa littafi al-yahudu wa nasara amma sai Allah ya ce wani bangare a cikinsu amma kuma akwai wani bangare a cikinsu wanda suka yi imani da Allah shi yasa bai ce dukkansu ba sai ya ce wani bangare nasu a rama za ka yi ba mu misalin aya ɗaya a Qur'ani da ke bayyana wasu daga cikinsu sun yi imani
laisu sawaa min ahli kitabi ummatun
wannan ma zai zama cikin Ali Imran kenan ko aya ta nawa 113 ne ba 11 ba ustaz zai zama da 13 ne don haka kaga anan sai Allah ya ce laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'ima a cikin su akwai wadanda suke tsayayyu suke bin gaskiya a zamanin su habbai akwai kamar Abdullahi ibn Salam akwai kamar Salmanul Farisi akwai Najashi fa inna fiha malikun adil to kisa Allah yace in tuziqu fariqan minal ladina ashe ba dukkan su bane a cikin su akwai wanda kuma Allah yace ummatun qa'ima ne al'umma ne tsayayyu sun ji gaskiya kuma suna aiki da gaskiya da don haka amma in kuka musu biyayya wadanda ba su bin gaskiya dan Allah yace yaruddukum za su sa ku yi ridda shine ku bar musulunci ala aqabikum jam'i ne na aqib aqib kuma shine dunduniya jam'u taksir sai a ce ala aqabikum shine jam'u taksir za ku koma akan duga duganku wannan kuma na daga cikin muhimman darasi shine hanyar da ake lalata tarbiyyar mu yanzu ba kamar abin da ya kai online YouTube akwai stations da dama da yara ke bi online shi yasa idan ka saya wa ƴaƴanka facilities da ya shafi iPad ne tablet ne smartphone ne matukar hankalin su bai kai su gane halal da haram ba ka dage ka sa musu facilities da zai taimaka na a rika regulating me suke kallo akwai su da yawa abin da ake cewa parental control software akwai wani software mai muhimmanci net nani net na nny in ka saka iya da amfani na farko dukkan content da yake illegal yaro ba zai gani ba in abu da yake immoral ba ta tarbiya ne yaron ka ba zai gani ba in yaron yana wani location zaka san a ina yake koda wani wuri yake a wata anguwa ya tafi da ban zaka gane ina yaron danka yake duk inda ya zaga kana iya sanin ina yake yana iya baka location din danka wani wuri yake a lokacin da yake wurin so iya da muhimmanci irin waɗannan facilities kamar net nani ana sayan sa ko ka saya software din online ko kuma a cikin store in ka saya ka sa wa yara kana iya controlling kuma ko baka gida kana iya ganin me suke kallo me suke sauraro online tarbiya na da muhimmanci a wannan digital world kuma Allah zai tambaye mu dole mu yi kokari mu kiyaye dan mu tsira gobe kiyama dan Allah ta'ala zai tambaye mu Allah shi sa mu wanye lafiya fatan kalibu khasirina in kun yi wasa sai su sa ku yi ridda waɗannan waɗanda suka kafirce wa Allah Allah ya kare mu daga ridda Allah ya ba mu ikon riko da addini lokaci yayi saboda jawabai da yawa da aka yi na farko na fara tafsiri gobe za mu tashi akan aya ta 150 insha Allah balillahu maulakum babu laifi mu yi waiwai a dan tafiya sai mu hada da ayar da muka kammala tafsirin mata babu gobe insha Allah saboda na ce gobe ina da program online akan ni'ima of Islam halal haram wa darurat wadanda suke free gobe sai su duba online su bi daga 10 to 12 akan ni'imar musulunci wajen halal da haramun da kuma abubuwa na larura da Allah ya halattar mana a hali na necessity maybe zuwa next week za a iya fara yin tafsirin amma banda gobe in kuma akwai wadanda mata suka fara yi tsakanin su to nan sai a kawo sai a sanar musu insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wallahu ta'ala ala amin